Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumal tare da Zainab Babaji da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren yau Asabar. 8 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa wasu kungiyoyin jin kai na kasa da kasa na neman hanyar ceto mutane kimanin miliyan 11 da karancin abinci. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takeice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Zainab Babaji. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fada a yau Asabar cewa yana matsawa kasar Rasha lamba kan ta tsawaita yarjejeniyar noman hatsin da ta kulla a tekun Black Sea da akalla watanni uku. Sannan ya sanar da ziyarar shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a watan Agusta. Yana magana ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky bayan da shugabannin biyu suka gana don tattauna makomar wani shiri na Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya suka kulla a bara na bada damar fitar da hatsi daga tasoshin jiragen ruwa na Ukraine ta hanyar Black Sea duk da yakin da ake yi. Ziyarar Zelensky ya biyo bayan ziyarar da ya yi a kasashen Bulgaria da Jamhuriyar Czech a wani rangadi da yake a wasu halkwatar kungiyar tsaro ta NATO da nufin karfafa musu gwiwa wajen daukar kwararan matakai a yayin taron koli da za a yi a mako mai zuwa na baiwa Kyiv shiga kungiyar wanda Erdogan ya ce Ukraine ta cancanta. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa karshe Ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan kasar kuma za su hada kai kan yadda za a kusanto da Kyiv zuwa wannan buri idan sun hadu a Vilnius na kasar Lithuania a mako mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Burtaniya James Cleverly ya ce bai kamata Rasha ta kara yin barazana ga tsaron tashar nuclear Zaporizhzhia da ke Ukraine ba. Mai bawa shugaba Joe Biden shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan ya ce a jiya Juma'a cewa babu wata cikakkiyar amsa game da yadda za a dawo da 'yan kasar Rasha da ake tsare da su Ivan Gershkovich da Paul Whelan gida. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a jiya Juma'a a birnin Istanbul. Shugabannin biyu sun tattauna kan yiwuwar tsawaita yarjejeniyar hatsi a lokacin yaki da za ta bada damar fitar da hatsin Ukraine lafiya ta cikin tekun Black Sea wanda Rasha ta yi barazanar ba za ta sake sabunta shi ba bayan cikar wa'adin ranar 17 ga watan Yuli. Babban jami'in diflomasiyar kasar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon. A cikin kasashen biyu ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Uzra Zeya zai tattauna da kungiyoyin fararen hula game da mayar da 'yan tsiraru saniyar ware da 'yancin fadin albarkacin baki. Ziyarar da Zeya mai kula da harkokin tsaro na farar hula demokradiyya da 'yancin dan adam ta kai ta biyo bayan ziyarar da Prime Minister India Narendra Modi ya kai Washington. Modi ya musanta cewa ana nuna wariya ga wasu tsirarun addinai a India. A Bangladesh, Zeya na shirin ganawa da manyan jami'ai don tattaunawa kan batutuwan da suka shafi jin kai, in ji ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. A yau Asabar ne kasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya Shi'a a watan Oktoba, inda akalla mutane 13 suka mutu. Kafofin yada labaran kasar sun ce an rataye mutanen ne da sanyin safiyar yau Asabar a garin Shiraz. Kafofin yada labaran Iran sun ruwaito cewa mutanen sun ba da shaida a lokacin da ake yi musu shari'a cewa suna tuntubar kungiyar IS da ke Afghanistan kuma sun taimaka wajen shirya harin da aka kai a wurin ibadar. Hotunan CCTV na harin da aka kai a wurin ibadar Chachirak dake Shiraz an nuna shi a gidan talabijin na kasar. An ga wani dan bindiga a faifan bidiyon ya mutu a asibiti sakamakon raunin da ya samu a harin. An taba kallon daular Islama a matsayin barazanar tsaro a fadin gabas ta tsakiya da ta dauki alhakin harin da aka kai kan Iran a baya ciki har da tagwayen hare-haren da aka kai a shekara ta 2017 a majalisar dokokin kasar dake kabarin shugaban jamhuriyar musulunci ta Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini. Daga karshe rikici da ake yi tsakanin bangarorin soji a Sudan ya haifar da yawaitar fyaɗe da kuma sace mata da ƴan mata wasu daga cikin su ƴan ƙasa da shekaru 12 inji hukumomin agaji da jami'ai. A wata sanarwa da kungiyar Save the Children ta fitar a jiya Juma'a tace matasa masu dauke da makamai suna cin zarafin ƴan mata tare da yi musu fyaɗe. A wani jawabi da ta fitar a jiya Juma'a yayin da Majalisar Dinkin Duniya tace an samu karuwar cin zarafin mata. Yakin da ya barke a ranar 15 ga watan Afrilu ya gwabza da sojojin Sudan da dakarun Rapid Support Forces RSF wanda suka yi kaca-kaca akan shirin mika mulki ga farar hula. Fadan da ya fi karkata ne a babban birnin kasar Khartoum da kuma yammacin yankin Darfur.
Zainab Babaji kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Wasu kungiyoyin yankin tafkin Chad sun gudanar da wani taron tattauna hanyar ceto mutane kimanin miliyan 11 da ke neman mafaka daga fada matsalar karancin abinci. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Kungiyoyin kasar da ke makwabta da tafkin Chad da kuma ke kasashe guda hudu a lahiyar Afirka, wani yar da Niger da Chad da Cameroon da kuma Nigeria, sun gudanar da wani taro a garin Jamaina da ke kasar Chad kan hanyoyin da za a bi wajen haɓaka harkar jin kai a kasashen. A sanarwar bayan taron, kungiyar ta rahoto cewa akwai mutane miliyan 11 da suka fito daga kasar Cameroon da Chad da Nigeria da kuma Niger, wanda wannan rigingimu ya shafa kuma ya daidaita da haifar da matsanancin rayuwa da kuma shin isassun kayan harkokin jin kai. Wannan kasashe dai da ke makwabta da yankin tafkin Chad, babban matsalarsu shine rashin tsaro da kuma rashin isassun kayan jin kai. Tace kuma suke kungiyoyi masu zaman kansu na kasa da kasa da kuma gwamnatoci suna taimakawa kwarai da gaske wajen tabbatar da cewa waɗannan jama'a sun jajirce a mazaunin nasu. Tace kuma suke akwai matsalolin da suke fuskanta kamar rashin isassun abinci da tsaftataccen ruwan sha da muhalli da kuma harkokin kiwon lafiya. Wannan kashi akwai mutane kimanin miliyan 5.6 da ke fama da wannan matsala a yanzu hakan, da kuma wasu kananan yara kimanin 758 cikin yaran da ake da su a wannan yankin da ke fama da ciwon yunwa, wato rashin abinci mai gina jiki. Sanarwar bayan taron ya nuna cewa miliyoyin mutanen da wannan rikici ya shafa da kuma kungiyar na kasa da ake kira IRC ta taimaka. To wai shin ya mutane ke kallon wannan hasashen da kungiyoyin kasa da kasa masu zaman kansu? Barista Abubakar Musa, wani masanin harkokin tsaro na yankin tafkin Chad, ga kuma yadda ke kallon lamarin.
A zahirin gaskiya yunwa kam akwai shi, kuma mallan in ka duba mu ƴan Najeriya da Cameroon da Chad da Niger din duk za mu yi amince duk mutane ɗaya ne, kuma duk wannan tashonan hankali din ya shafe mu duka. So yunwa kam gaskiya ana yi. Don me yasa nace yunwa ana yi? Kauyuka babu, ba noma, baka isa ka shiga kauyen Chad ko Niger ko Nigeria ka ce za ka yi noma ba. In ka ce za ka yi noma, wayannan tsararren mutane sai zo su ka shiga. So ka gani da wannan din dole wannan kasashe guda hudu din za su fuskanci matsalan abinci. Don me yasa na faɗa haka? Don tashi hankalin su Boko Haram da wayansu abubuwa. Ba a yi noma ba, ina za a samu abinci? Kai babba baka ci ba, balantana yaro karami. To ka gani muna roƙon Allah, Allah ya sa taron da suka yi wannan ya bada ma'ana, da kuma Allah ya kawo mana saukin tashe-tashen hankaluwan da muke ciki a nan.
Wannan taruri ya samu halartar kasar Cameroon da Chad da Nigeria da Niger da kuma Nigeria, wanda dukkan nusu waɗannan rigingimu ya shafa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Nigeria.
A gai da Haruna Dauda Biyu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. Be
Allah ka wanda baka yi kamata ba har yau
Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a tambarin Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma ta shafukan mu na kafofin sada zumunta, Facebook, Twitter da ma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin wasu masu sauraron mu da suka hada da Sani Dankani da Balarano masu son jin tarihin sarkin Kano na farko to idan masu tambayar na saurare ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da kashi na biyun kuma na ƙarshe na amsoshinku da ya samo daga masanin tarihi masarautu Malam Ibrahim Ado Kurawa wanda Mahmud ya ci gaba da tambayar sa kamar haka
wai shekara 2000 da dauriya dinnan da Shiba Gauda ya kafa sarautar Kano a lokacin ma ya raba misali hakimai irin waɗannan muke gani kaman a ce akwai hakimi a gari kaza hakimi gari kaza da sauran
eh to ai ka ji yanda na gaya ma misali yanzu waɗannan da suka zama saraki su ƴaƴan sarauta ne saboda suna da martaba kamar dan Isa misali saboda Isa da yazo tare da Gauda saboda aka ɗansa sai aka sashi a fada ake ce wa dan Isa kaga wannan lokaci ya zo aka zo aka nada ma da waki saboda yaki aka yi makama saboda yaki galadima aka ro daga warno aka ciro ma to kaga duk tafiya yake sannan Muhammadu Ramfa ya zo yayi tara ta Kano ki soki shi kuma ya ringa ƙara sarautu wani ma ya zo yayi dan iya saboda dan uwansa dan suke uwa daya shi kuma yana sarki sura kaga abubuwa ne suke ci gaba ba wai a lokaci guda yau abu guda ya zo ya tsara mulki na cewa ga yanda za a yi sarautawa saboda abu ne ana tafiya ana samun ci gaba kamar yadda muke yanzu a zamanin nan sarautu da suke a Kano da yawa an ka karɓo daga wurare daban-daban tun daga sarauta ta ƙasa Kacalla kaga arota akai kan magana Fagaci aroshi akai ajiya aroshi akai duk wannan sarautu daga wasu wurare aka rinka nemo su daga baya irin su Uban Doma lokacin sarki Kano Ado an aro sarautu da yawa kowane sarki a Kano sai ya aro sarauta
wai bayan hallar Kano da kirkirar masarautar Kano da shi Bagauda yayi akwai wani aiki da za a ce tsawon mulkin sa na shekara 60 din nan ko 60 ba kadan za a iya cewa yayi shi misali
yi to ai hada kan mutane ai ba karamin aiki bane ka hada kan mutane daban-daban kamar da su kasa guda shine abin da Bagauda ya har muka zo izuwa yanzu Kano dai ce ba ta bara ba ta ba to kaga wannan ba karamin aiki bane hada kan al'umma duk rayuwar mutane abin da ake so ai hadin kai abin da bagoda yake nan abin da Shehu Usman Dan Hudiya yake nan abin da Rumfa yake nan abin da muke ciki yanzu kenan
ko yake ana cewa shi bagoda din nan ko sunansa Dauda ne ina alakar sa da magabata wanda suka kafa waɗannan ƙauyuka misali waɗanda tarihi ya nuna kaman irin su tsumburbura da dangogin su
to alal hakika akwai sabani da yawa wasu ce bagoda musulmi ne wasu ce ba musulmi bane amma mu dai abin da muka dauka shi musulmi ne tunda kaga sunansa Dauda kuma idan ka karanta kamar ita Kano Chronicles zaka ji an ce ƴaƴan ka din nan suna ta rigima da arna wato maguzawa wanda ba sa Allah to kaga anan duk da yake dai addinin musulunci bai zama addinin daula ba sai daga kasarin Kano yaji kuma wurin shekara 400 kenan tsakanin su da Bagoda to amma duk da yake bai zama ba tana yin wasu annan sarakunan suna yin addinin ne kawai tsakanin su a gida sauran abubuwan da suke a gari kuma ya zama ba addinin ake ba sai lokacin ya ji da wangarawa suka zo ya rigina masallacin juma'a ya yi waye ya waye duk abubuwa ne na addini ya tabbatar da shi ya ce shi ne addinin daular Kano to kaga anan ai su kuma sauran mutanen sun ci gaba da abubuwansu amma almuhim su dai wannan zuri'a ta bagoda mu zai fi mana kyau mu ce musulmi ne su tun daga irin sunayensu na musulunci amma idan muka ce wa musulmi ne kaga mun shiga wani abun daban
wai me tarihi ya nuna dangane da watakila ko wani abu na kalubale da za a yi cewa watakila ya fuskanta tunda kamar yadda kai magana batu na haɗin kan jama'a ba kalamin al'amari ba ne dole yana tattare da wani kalubale nasa akwai abin da ya nuna cewa misali ya fuskanci wani kalubale wajen lokacin da yake kokarin ya kafa sarauta na farko
a dole ai gashi kai ma ka faɗa tunda idan ka duba ai wannan kasar ba kamar yadda muke fa yanzu bane mutane ne ba su da yawa kasa ce da dabbobi namun daji da waye da sauransu da sarkakiya
da dazuzzuka
yawa kuma mutane suna rayuwa wanda dai ga ta nan a wahale kawai je dan abin da suka noma za su yi amfani da shi to kaga ai ba za ka iya hadawa da irin wannan zamani namu ba amma abin da yake da muhimmanci ya kafa hukuma cewa ga wani tsari na mulki wanda yake ya bambanta da kasashen da ba su da tsari irin na hukuma wato abin da ake cewa state at least akalla shi yayi wannan kuma kafa wannan abin da babu ka zo ka yi shi zuri'ar su suka yi ta mulki a cewa na dan wani tunda haka yake dai a zane har izuwa wannan tsawon shekaru ai kaga akwai kalubale
za a iya cewa
akwai shi abin da muke faɗa hasashe ne za a ce sun yi kaza wanda yake na masu ilimi mai zurfi za su iya zauna su fitar da irin wannan abubuwan da suka yi abin da yake muhimmanci shine haɗin kan jama'a
akwai watakila tsari irin na watakila sha'ani tunda hukuma an samar da hukuma an aka ce an samar da hukuma kuwa akwai zance na hukunci zaka kawo zancen yayi da watakila salon shari'a ko kuma tabbatar da hukunci akan wanda aka tarar da cewa ko yayi ba daidai ba
kwarai da gaske ai idan ka duba tarihin dan adam tun da ya fara zuwa a rayuwarsa ai yana da wannan abubuwa sharadai inda mutane za su zauna a tsakaninsu dole kowa ya salwatar da wani haƙƙinsa saboda amfanin jama'a shine abin da ake nufi a saka shugaba ka yarda cewa akwai wani abunka da shi zai nemo maka kai kuma zaka hakura da wani abun da wani ikon da kake da shi sannan kuma dole ka karfafe shi da wani abun kaga shine haraji to duk wannan abubuwan suna faruwa ne a inda aka ce za a iya kafa hukuma a bambancin mutanen da suke da hukuma su masu hukuma suna da wasu ka'idoji da za a keɓe kuma sun hada mutane daban-daban ba wani duk yan uwa ba ka gane mutane suka zo suka hadu kai da kakanka da wannan can da wancan ka gane kowane iyali daban-daban su zo su hadu wanda yake ba yan uwa bane to shine za a ce an kafa hukuma an kafa daula an kafa kasa state sabanin irin kasashen Afirka kabilu da ba su da wannan wanda tsakaninsu za su zauna wani dan uwan ne kawai babu wani tsari wanda tura suke ce musu stateless abinda Max Weber yayi cewa ga abinda to in aka kafa hukuma kaga dole akwai wanda za su yi mutane gadin rayuwarsu ko wanda za su yi yaki ka gane da wanda za su tabbatar da wani abu in an yi shi ba daidai ba to duk wannan shine abin da ake kira state ko ko da ya take ko ba ta kai irin ta Najeriya da muke ciki ba ko Ingila wannan abun Chinese sun fara shi shekara 500 kafin Annabi Isa su suka fara yi to kuma duk dan adam wanda yake fitra ce ta mutum tunda Allah ya halicce shi ya sa masa wannan abubuwan cewa in ya kai wani matsayi zai iya yin wannan kai ka zo na zo to ya za mu zauna kaga sai an fitar da tsari
daga lokacin da Bakauda ya kirkiri sarautar Kano zuwa yanzu da muka yi lissafi da kai yanzu ana magana shekara 1000 da wajen shekara 20 akai sarakuna nawa Kano tai
ina jin 54 ne har zuwa wannan sarkin namu na yanzu
shi ya shekara kusan 60 kace yana sarautar Kano 50 da doriya akwai wanda ya fi shi ko kuma ya kai shekaru a sarautar Kano
akwai suna da yawa an san samu daban-daban kuma ka kona mu sarkin Kano Alhaji Aduba ya rai kaga shekara 50 yana mulki to an san samu sarakuna daban-daban da suka yi mulki a Kano amma dai daga lokacin da shi Bagodai ƴaƴansa suka karba ga sanan dai sun yi mulki kuma sun dade bayan shi Bagoda ya rasu ɗansa Warisi shi ya yi sarauta kuma shekarar Warisi 32 shi Bagoda shekararsa 64 yana sarauta a Kano kamar yadda wasu marubutan suka bayar to kaga an sassame su da yawa wannan sarakuna kowanne da shekarun da yana mulki amma dai sarakunan nan 54 ne ina ga to har zuwa kan sarki na yanzu
to sai a kasance da mu makon gobe don jin wasu ansoshin tambayoyin yanzu a madadin wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da wanda ya ansa mana tambayoyin Malam Ibrahim Ado Kurawa da wanda ya hada mana sautin Salaban Abu da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Ta'ala Musi Garba ke cewa a huta lafiya.
To a gaida Malam Ibrahim yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ancelotti zai koma horar da ƴan wasan Brazil coaching Real Madrid Carlo Ancelotti zai karbi ragamar horar da tawagar kwallon kafar Brazil a kaka mai zuwa kamar yadda shugaban hukumar kwallon kafa kasar Indolado Rogin ya bayyana Brazil wadda ta lashe kofin duniya har sau biyar na da kwarin gwiwa cewar Ancelotti shine zai zagoranci kasar zuwa gasar Copa America da zai gudana a watan Yuni na shekara ta 2024 Brazil dai ba ta da wani tsayayyen bayan koci tun lokacin da aka kammala gasar cin kofin duniya a bara bayan da kocin ta Tite yayi murabus jim kadan da kashin da suka sha hannun Karotiya Brazil dai ta ci taron yamar dala miliyan 3 saboda hakar tafki a gidansa mai shigar da kara na gwamnatin Brazil yace tarar gurzon dan wasan kasar yamar kimanin dala miliyan 3 da 300,000 sakamakon yadda ya gina wani tafki a cikin katafaren gidansa da ke wajen birnin Rion de Janeiro Kylian Mbappe na ganin kila zai bar Paris FC Germany a bazaran nan saboda ba shi da niyyar tsawaita contract sa a kungiyar ya wuce shekara mai zuwa na 2024 kuma zabin sa shine ya tafi Real Madrid mai tsawon baya na kungiyar Arsenal William Saliba ya sanya hannu kan wani sabon contract na shekaru 4 da kungiyar wanda zai kai shi shekara ta 2027 dan wasan dan asalin kasan Faransa mai shekaru 22 na daga cikin wadanda kungiyar ke ji da su bayan rawan da ya taka a kakar wasan da ya gabata ya buga wasa 33 sannan ya zura kwallaye 3 a Arsenal Manchester United na sa ran kammala cinikin Onana daga Inter Milan kocin Manchester United Erik ten Hag na shirin warware matsalar da ke tattare da makomar golar su David De Gea an sanya wa dokar wariyar launin fata sunan dan wasan Real Madrid Vinicius gwamnatin Rio de Janeiro ta sanya wa dokar wariyar launin fata sunan dan wasan Real Madrid Vinicius duka masu ruwa da tsaki na gwamnatin sun amince da sunar dokar Vini Jarlo da aka samar a watan Yuni wanda za ta rika dakatar da duk wanda ya karya ta a kakar da ta wuce dan wasa Vinicius mai shekaru 22 ya fuskanci wariyar launin fata a wurare daban-daban yau wata rana ce ta musamman ina kuma fatan ƴan uwana za su yi alfahari da ni kamar yadda ya bayyana a yayin bikin dokar da aka yi a filin wasa na Maracana inda ya fara buga wasa a matsayin babba a Flamengo Tottenham ta yi wa Harry Kane gwaggwabar tayi inda za ta kara masa albashi sosai da yafi wanda yake karba a yanzu a duk mako na fan 200,000 domin ya ci gaba da zama a London to amma kuma kocin Bayern Munich Thomas Tuchel yayi takanka takanas ya je har gidan captain din na Ingila ya gana da shi domin shawo kansa ya je ya koma kungiyar ta Jamus Lado Salis Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gai da Lado Salis yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice
Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a yau Asabar cewa yana matsawa kasar Rasha lamba kan ta tsawaita yarjejeniyar noman hatsin da ta kulla a tekun Black Sea da akalla watanni 3 sannan ya sanar da ziyarar shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a watan Agusta Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce shugabannin kungiyar za su tabbatar da cewa a ƙarshe Ukraine za ta zama mamba a rundunar sojan ƙasar kuma za su hada kai kan yadda za a kusanto da Kyiv zuwa wannan buri idan sun hadu a Vilnius na ƙasar Lithuania a mako mai zuwa Babban jami'in diplomatiyar Amurka yana ziyartar India da Bangladesh a wannan makon A yau Asabar ne kasar Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu da aka samu da hannu a harin da aka kai a wurin ibadar mabiya Shi'a a watan Oktoba inda akalla mutane 13 suka mutu.
Masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya. Sai aka sanci da mu da karfe shirin na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu inda zamu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukan mu na yanar gizo. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da shafin mu na Facebook yanzu amarin Zainab Babaji da ke na kawo muku shirye-shiryen mu na yau da Baba Yakubu Muke wanda ya hada tare da Bada Umarni da ma injiniyan mu na yau ni Tarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum